Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fadi.
Jama'a kamar yadda kuka sani a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau daya ga watan Agusta na shekarar 2023 zamu karkata akalar shirin akan juyin mulkin da ya faru a Jamhuriyar Niger.
Sauraron mu a yau zamu dora daga inda muka tsaya.
Masu saurare a cikin shirin namu na yau kindiyar sashen Hausa ta tattauna da ɗan Niger mazauna Najeriya a zauren tattaunawar. Sannan muna tafe da hira da ƙwararre akan mulki a Africa.
To jama'a masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe.
Sauraron mu zamu garzaya zauren tattaunawa a tare Kaduna inda wakilin mu Binta Ibrahim ta tattauna mana da baki ɗan Niger mazauna Najeriya akan juyin mulkin da ya faru a Niger. Binta ga yake.
Shin sauraro yan aji barkamu da sake sada da ku. Cikin satin da ya wuce ne aka samu juyin mulki a Jamhuriyar Niger inda ya kawo cece kuce da kuma maganganu ta kowane bangare. Akwai waɗanda suke mazauna Niger da kuma waɗanda suke zaune a waɗansu ƙasashen amma ɗan Niger ne. Ana Najeriya ma kasancewar mu makota akwai da yawa daga cikin waɗanda suke ɗan Niger da suke zaune a Najeriya. Cikin tattaunawar da muka shirya domin jin ta bakin ɗan ƙasar Niger din muna tare ne da Ibrahim Adamu wato wanda yake mazaunin Yamai ne a Jamhuriyar Niger din amma ya kawo ziyara Najeriya. Sannan muna da Muhammad Sani Muhammad wanda yake shi ɗan asalin tawa ne amma mazaunin Najeriya da yake ya ce yana leƙawa akai akai. Barkanku da zuwa.
Barka gare mu da wannan lokaci.
To ya kuka samu wannan labarin na juyin mulki wanda ba shi ne na farko da aka yi a Niger ba?
A gaskiya ni kan na nuna bakin ciki da alshini game da wannan abubuwa. Allah ya sani ranar da aka ce mun abin ya faru wallahi kusan nayi ni na kwana ban iya cin abinci ba. Ina gwada bakin ciki na game da waɗannan abubuwa da suka faru a ƙasar mu mai albarka. Duk da yake ni ina Najeriya ne amma Allah ya sani na gode bakin ciki na da alshini na akan duk abubuwan da suka faru. Na farko ni ina ga na hango su abubuwa wanda kasar ta fara ci gaba kuma an dora ta bisa society amma wannan juyin mulki da aka samu to zai mai da kasar baya. Taurin tattalin arzikin kasa, taurin yadda mutane da dama yadda kasar ta samu zaman lafiya ake shiga wajen neman arziki daban-daban musamman a yanzu da Niger an mai da mu koma baya ake ganin a'a mu ne kasa mafi matalauciya a duk Afirka. To alhamdulillah yanzu mun zo mun fita a wannan sau ta dalilin waɗannan abubuwa. Na farko a da muna takama ne da Iranian to yanzu na Allah ya ce muke mu kazo muka samu essence wanda ko ina yanzu ɗan ƙasa daban-daban suna shigo a ƙasar nan suna samun albarka. To yanzu kuma sai aka ce gashi mun waye gari da wannan al'amura na juyin mulki wanda ni ina hango mana cewa wannan al'amura zai mai da ƙasar baya ne dan duk inda aka ce maka soja ya zo mafi yawanci duk lalacewar demokuraɗiyya ya fi mulkin soja. A koda yaushe ni kullum ina ganin wannan abu gaskiya an mai da kasan mu baya ne. Wallahi na gwada bakin ciki na matuka game da wannan abu wallahi da naji har yanzu nan ina roƙon Allah Allah ya kawo ni sanadin da za a zo a mai da mulkin nan ga hannun farar hula ko da a hannun bazun din ina murna da wannan abu wallahi.
To mana Ibrahim Adamu ka ji abinda Muhammad Sani ya faɗa kai ne naka ra'ayin
akan naji ra'ayin shi daban da nawa ni ina goyen bayan juyin mulkin nan. tunda mu ne ke cikin kasa mu ne mun kasan abin da ke faruwa cikin kasan yanzu kasan siyasa ba cewa harkan su harkan shari'a bai akan gaskiya indai baka tare da su to zaka je prison mu dama mu mun san wannan zai zo gare shi mu mun sani mun hango amma shi bai hango bane kafin ma a zabe shi sai da anka kai ruwa rana anka ce shi ba dan kasa bane
kashi nani
shi da kanshi da bakin shi a France da anka tambaye shi anka ce mishi ai Niger suna ce kai ba dan kasa bane yace eh shi ya yadda ba Niger an kaife shi ba an zo da shi ne daga Libya mun san historyin shi ai mun sani amma saboda ai Niger su ba su damu da wannan nuna musu karfi anka dora shi ai kowa san France ne sun ku dora shi zaben mai bai ci ba
to kai maganganu game da ra'ayinka na goyen bayan shi wannan
juyin mulkin ba
ba kasar Niger ba akwai kasashen da ake samun mutanen da ba ɗan kasa bane suke mulki kamar misali America an taba samun bakin fata ma wanda yake daga asalin su daga Kenya yake ya zo shugabanci babban kasa irin America wanda take kamar uwa ga kowa da kowa shin wannan shine kawai abin da kuke duba a matsayin tunda ba ɗan kabilar ku bane ba ɗan kasar ku bane asali ya zama ya haramta gare shi mulki
alhamdulillah ba haka bane ai da a ce a kasar nan an kaife shi mu za mu doke shi dan kasan ne ai yayin shi na kasan yaran yayin shi suna na ai me yasa su ba mu ce su ba in kasa bane sun da su mun san an haife su a kasan abin da yasa mu ba za mu goye bayan shi ce na dama mun mun san zai mishi juyin mulki kawai mun dinga roƙon Allah sai da yanzu da lokacin juyin mulkin ya zo kuma Allah ya karba addu'ar mu
gashi dai ra'ayi suna ta bambanta game da shi wannan juyin mulki wa'in suna goyen baya wa'in su kuma suna bakin ciki da nuna alhinin menene da kuke ganin tsoro ko kuma fargaban abubuwan da za su iya biyo bayan wannan juyin mulki da aka yi kasancewar a halin yanzu ma an rusa duk wani kungiyar siyasa da ke kasar an wato an haramta musu yin siyasa me kuke ganin makomar siyasar Niger
to ni ina son madan uwana tsokaci a baya Ibrahim Adam abin da nake son ka fahimta ka gane a wannan magana na kamar akwai kabilanci magana na gaskiya mafi yawanci tunda Allah ya kirkire Niger mafi yawanci zabarmawa ne suke mulki sai aka zo sai aka ce an kakkaba hannayensu a cikin bisa iko ga baki daya to wannan abu yana nan yana damun su duk ko da yaushe in dai habba ba zabar me kake a Niger ba su in dai kana bisa iko ba sa ganin ka a matsayin mutu shugaban kasan da ya gabata haka ne ya faru da shi ba yanda ba su ba ai mishi juyo mulki Allah bai yarda ba Allah ya sa ai kai karshe har wataran shi shugaban kasan da ya soka Muhammadu Yusuf yana cewa ina roƙon Allah Allah ya bani dama in yi abin da ba a taɓa yin shi ba a Niger a daga ɗaukin mulki daga hannun farar hula zuwa ga wata farar hula kuma Allah ya taimake shi yayi haka to mafi yawanci a matsayinka na Ibrahim Adamu kai kabilanci ne suke sa har kake cewa kana kuma mutumin da kasan kasa ko daga ina ka zo akwai iya shekarun da in kadi ba ka zama dan kasa ba ma shi ba ai kakan shi ma a Niger aka haife shi amma ku kuna ganin a cewa shi ba dan kasa bane waye waye to tsabar kabilanci ne irin na da kuke kawo gyaran da zan maka duk wannan abin da kake cewa kana goyen bayan soja wallahi goyen bayan soja ma bayan ga kasa ko yaya lalacewar demokradiya wallahi gare demokradiya akan mulkin soja
to menene yanzu makomar wato siyasa a Niger
makomar siyasa dole a dawo siyasa dole ne a dawo ma siyasa dama propaganda ne su kai kuma sun kai ga yanda su suke su kuma ko su so ko ba so ba dole a dawo ma siyasa amma dole su san tsarin da za a yi a zo a maida mulki bisa wurin yan siyasa an kuma sun ki ga su ga duniya duniya ma ba za ta yarda da su akan haka nan
to Malam Muhammad Sani kai ba a Niger kake da zama ba a Nigeria kake zama baka ganin kila saboda kai ba kai ne kike cikin ruwan ba shi yasa
ni wallahi yanzu nan na fara shirin ina in tarkata dama in koma gida dan na farko kasan mu ta samu arziki ta samu zaman lafiya a Niger duk inda kake kana iya kana tafiya dare ma zaka nemi wuri ka kwanta hankalin ka kwance ba tare da wani abin nan to me nake nema kuma ya wani kasa ta samu lafiya gare ni amma yanzu ne ake san a maida kasa baya saboda waɗannan sojoji da suka zo amma soja bisa iko ai ba zai kai mu ba wannan ne kashi na farko ba da an kace cewa an yi juyin mulki ba mu manta ba an yi ma wani shugaban kasar nan wanda bodyguard din shi ya zo ya harbe shi ba are mai nasara
ina aka koma dole da sai dai aka da ba shine mai jiro da malam wanke zo ya karba ya hau bisa iko cikin dan kankanin lokaci aka ci ameda to abinda nake su kuma ko a wancan lokacin ai ga abin da ya faru kuma yanzu abinda nake gudun ya faru in ba ai wasa ba wallahi shi zai faru ko ran da aka juyo mulki aka ga yanda ƴan kasa sun ka fito suna zanga zanga akan cewa su ba su yarda ba ba su yarda ba shine kuma sai aka samu wasu aka dauki kuɗi an ka ba su sai fa dalolin sai fa aka doka an ka ba su yau suka fito suka yi ta zanga zanga wasu suna murna da wannan abin kuma na san haiga Allah bai kai da zuciyar su ba amma ni ina taya su bakin ciki kuma za a zo in Allah ya so ya da aikun shugaban ECOWAS abin da yake ya ba su kwana bakwai a ne da iko gurin Muhammadu Bazoum wanda mu shine fatan mu shine burin
ba yadda da maganar shi ba bari in fara da maganar kabilancin nan da ya fada kuma da yake zabarmawa su ne sun kafi mulki a Niger bazan yadda da wannan ba ba zabarma guda uku ne kawai sun kafi mulki Niger tunda an ka ba mu Niger ince kai sai kun ce Ali Shehu Jori Amanu su uku ne kawai amma wannan yazo yana ce mini mu muna da kabilanci a Niger wannan ban yadda da wannan maganar ka ba
to yanzu menene makomar tattalin arzikin Niger kasancewar kungiyar ECOWAS ta bada ta ware kwanaki cewa idan har mulki bai dawo hannun farar hula ba sassawa kasar takunkumi da za ta zama saniyar ware za ta fita cikin kungiyar ta ECOWAS kuma kunga harkar tattalin arziki da sauransu da zai shafu me kuke ganin zai iya janyo wa tattalin arzikin ku
ECOWAS nan da kike gani munafukai ne ECOWAS babu abin da suka yi amma ai ECOWAS da kai gani France ne ECOWAS eh France su ne ECOWAS ai Niger kasa ne mai zaman kanshi suna da ikon su kuma su sun samu incin kansu kasa ne fa mai zaman kansu
kuma kana goyen bayan wannan jibi
wallahi dari bisa dari
kai to hujjojin ka na
goyen bayan alhamdulillah ni hujjoji na ma suna da yawa yanzu a madadi a ce kai shugaban kasa ka je ka zauna a gaban turawa kana ce wai kai sojojinka ɗan ta'adda sun fi sojojinka jarunta enta adda sun fi sojojinka makamai kuma kai ne shugaban kasa kai ne kuma ya kamata ka kira kudi ka ba mu sojoji su zo su sayi makaman nan lokacin mai gidan shi Muhammadu Yusufu biliyon nawa ne an ka kira za a je a sayi makamai har yanzu shi da yake zaune a nan ya san da magana har yanzu babu makaman babu kudin
akwai magana matsalar cin hanci da rashawa kenan
ai shi ne nace in dai ba ka tare da su sunan ci sori sai an kai ki prison
to banda wannan sai menene kuma lafukan nasu
alhamdulillah yanzu su ne sun ka fara kawo kabilanci a Niger yanzu farkon da za su yi ma akwai jagorayen adawa abinda suke so saboda suna so su kore shi a kasa tunda shi in yana kasa sun san duk cutan da suke so yayi ba zai taba yadda ba
kenan hadin baki ne tsakanin duk wanda gwamnati ba ta yi da shi suka hada aka juyi
wallahi Allah ne ya karba addu'ar mu mun sallah sai mun roko Allah ka kawo mana canji sai gashi nan kuma Allah ya karba addu'ar mu ai ni ranan nan muhimmanci ba saboda farin ciki
kana cikin Niger lokacin da abin ya faru
ina nan ai na so a ce ina can
to yanzu mulkin demokradiyyan ba kwa ganin ta fara girgiza kenan
a Niger za dawo demokrasiya zai dawo ai wannan an kauda mara kyau ne a cikin demokrasiya ana so a kawo masu kyau masu san abin da ya kamata ba wai masu bin turawa ba a'a mun fi so ne a'a mu mu zama da kanmu turawa su zo mu yi ciniki tsakanin mu a'a ba wai mu koma bayin su ba har yanzu muna neman wani abubu a hannu su akan mu wani ilimi ne bamu da shi a Afirka
ina so mu gyara akan da wannan magana da kake cewa daga mara kyau ne zuwa mai kyau to wannan gwamnati da ta zo ta soja ita ce mara kyau an samu canji ne daga kyakkyawan abu zuwa gurbatacce irin maganganun da irin kai a baya yake gwada cewa yana son sai ya cire hannun Faransa a Niger gaba daya shine yazo ya ci shi kamar maganar da wannan tsohon shugaban kasan Chad Idris Deby irin maganar ne suka yi shi ma yasa aka kashe Deby to irin shi ne wannan Allah ya nufa bai tafi da ran shi ba yasa ya tsaya ga juyin mulki kuma in har kai kana son demokradiyya ta zawo ta zauna wajibi ne wannan bawan Allah a dawo da shi shine mafita a Niger gaba daya
maganar dawowa
kai ga ECOWAS na yace baya san azubar da jini saboda haka zai sa hannu ya sauka
to shine basu mai da shugaban kasar Mali ba
shine
basu mai da shugaban
kasar Mali ba shine
basu mai da
shugaban kasar Mali ba kana ji shugaban kasar Mali yayi doka daga ranar Laraba wancan an daina yin France
mu ma zamu sa dokan
wannan ba za ku ya ba kuna san mutan farauta ne za mu
wannan ma sun sa ballin mu
a ta ina karnukan farauta
Allah ya ba mu lokaci
ina nan kana nan Allah ya ba mu a rayuwa sai ka ce na gaya
ma amin
ko ba na nan sai ka kira ni
ai ni kuma na gaya maka nace in Allah ya yarda kai ka sani nace maka juyo mulki ba zumu dai
kar ka manta da mutanen Nijar fita yawon duniya suke neman arziki yanzu ko Allah ya kai mu wani lokaci duk inda dan Nijar yake komawa gida yake akan yanda aka dora kasa asiri
kana kai suka dora kasa asiri
a kai baka da kamanta koda yayin ne a mulkin demokradiya ne aka dora kasa
asiri yawa na yadda
koda yayin ne a mulkin demokradiya ne aka dora kasa
asiri
yanzu nan ka shiga Nijar ka je ka ga ƴan Najeriya Allah kadai ya san adadin su sun shigo neman arziki
na san da wannan
yawa
na
da kamanta da wannan wallahi a da duk inda ka tafi za ka samu dan Nijar
amma ai ba wayannan jagorai ba su a
billahi da mulkin demokradiya
yanzu menene fata ku ne kan
ni wallahi fata na Allah ya nufa Allah ya farfado da waɗannan mutane su gane cewa sun yi kuskure su zo su dauki ikon gasu mai da koda kasar ne mu muna yin wata ta kasa can ta karbe su ba abin da za a yi musu su taitan su karisa rayuwar su amma ni kullun fatan da nake musu kenan wallahi kuma sun gane yanzu haka nan wallahi
kuma fatan da nake yi roko gare ga Allah wayannan sojojin na Allah ya kama musu
to zuwa wani lokaci kuke son ku ga cewa an maida mulki ga hannun farar hula
na san dai juyin mulki a Niger sojoji su daida akan mulki ba zai wuce wata tara ba za su shirya zabi kuma ni na sani muna nan wata rana za ci gayyace mu mu zo kuma mu yi magana akan wannan wata tara za yi zabi amma ba zum shi da maganan siyasa ya kare shi ma ya sani retire complete
yanzu kuma ga tattaunawar da abokiyar aiki mu Grace Alheri Abdu ta yi da kwararre akan mulki a Africa Dr. Usman Bugaji
su ko kansu talaka wannan demokradiyyar ta ƙarya da ake wallahi ta ce shi ba wai suna son mulkin soja ba don shi ma da nashi hadarin amma ya kamata ƴan siyasar da ke son kare demokradiyya su san cewa demokradiyya ta ishi talakan Africa ta yamma wallahi ba kamar ce yake ba domin ya za a yi tsarin mulkin da daga barayi sai masu ci laifi su ne gaba-gaba kuma duk wanda ya shiga sai kaga ya gina gida nan ya yi kaza nan ya an bar talaka a tutar babu yanzu a ce an yi shekara takwas a Najeriya an kasa gyara wutar lantarki bayan kafin nan gwamnatoci nawa suka shuɗe kowace ta ce za su gyara wutar lantarki a cikin rashawa da cin hancin nan an ce za a kama mutane za a yi kaza sai abin da ya nuna kayi gaba sai ka ga tunda ana sace biliyan 2 uku sai ga ana neman biliyan 100 in banda ma hauka ina za ka da biliyan 100 in ka sace su kai mai da su ko shekara 100 aka baka a rayuwar nan ya za ka kashe su
to yaya kake ganin makomar jamhuriyar Nijar idan har kungiyar ECOWAS din nan ta dauki matakan da ta yi barazanar dauka
ni ban san gaibu ba sai Allah Allah amma abinda hankali zai iya aunawa ya gane mutanen nan fa shiriye suke su kare kasar su in dai ba wata Sudan za a kare koma ba dan ni ban ga yanda za a shiga musu da yaki ba ba su nemi gudun wai ɗan uwan su sojoji ba kuma ba su zo su kai kai ina ma za a samu kudin da za a je a yaki in dai ba America za su turo kudi ba kai ko America da sauran kasashen tura kowa fa ta kansa yake yanzu Grace kin ga rayuwa a Ingila yanzu yanda ta koma ke kina America din ita kanta America ya rayuwa ta koma saboda haka duk wannan abin da ake barazana ne a zo a yi magana ta gaskiya a tambaye talaka talaka ne kake so ba ce ko duk abin da yake so a yi mashi ba don ba ce da ziya ta gane wasu abu amma ne a sa shi a cikin lissafi ya ga ra'ayin sa ne ake bi amma yanzu an zo an ba shi taliya ya sa ƙura'a wani ɓarawo ya shiga ya kama buƙani yana satar mashi kuɗi yana kwashe kuɗin sa ya tashi gama da safin shi shekara hudu ta wuce ka ba abin da ke idan su ƴan ƙauyen da ke wanda ba san abin da ake ba ƴaƴansu waɗanda suka haifa suke matasa suna fahimtar irin abubuwan da ke gudana ko ba za su ƙyale ba kuma ma duk wannan abin da ake yi da na Boko Haram ɗin a nan Najeriya da na ISWAP ɗin a wajen Somalin da irin wannan ɓalayin dajin da suke ta annuci da kashe-kashe da fyaɗe da waye ne ai duk harka ce wadda ta tattalin arziki da ta lalace aka bar talaka cikin talauci wanda yake daji bai san komai bai iya komai ba an sace masa shanu ba wanda ya tallafa masa ba wanda ke taimakonsa ba wanda ya san shi ya rasa inda zai sa kansa tun da ba ilimi kuma babu imani shikenan sai ya shiga shi ma kamar dabba ya yi irin waɗannan abubuwa wannan shi ya kamata shugabannin Afirka ta yamma su tsaya su tattauna ni yadda daga suna wannan magana kamar ba su san ma yadda kasashen nasu suke ba domin in kin lura zanga-zangar nan da aka yi da ƴan uwanki ƴan jarida suka saurari mutanen Niger ɗin da clip-clip na video da ake yawo da shi a social media da kwai abubuwa da suka hango da kwai wani wanda ya ce shi shugaban kasar Niger ɗin da aka yi ma wannan juyin mulki ga wasu abubuwa da yake wa mutane ƴan Niger da ba su saba ganin shi ko ba za su yi da aiki ba zan faɗe su ba yanzu in lokacin ya yi ko kuma in ke kin ga wannan clip ɗin da za ki ji
yawwa
sai ga kamar ba su da abin da ake ce ma intelligence wato abun da ake tattarowa na bayanai
bayanan sirri
yawwa to wannan bayanan sirrin da sun same su ban ce za su dauki wannan matakin ba
su kungiyar ECOWAS din kenan
eh su kungiyar ECOWAS din ban ce sun samu waɗanda suka ba su sahihin abin da ke ruwa kuma yana iya yiwuwa ma an samu bayanan na kyau an kila su kasa kaiwa ga manya to kada sai su shiga tana maganganu a cikin duhu
to kana ganin kamar wannan matakin da ita kungiyar ECOWAS din nan ta dauka ba zai zama kamar abin da ake cewa a ciza tsakuwa don kasa don a ta ji tsoro ba
to ta wannan tsakuwan ma ni ban ga an yi ta ba kuma ban ga za a iya ba bari a ta ji tsoro abin da ya kamata su gane shine idan bera na da sata to ta dawa mana da wani saboda haka a zauna a ga me za a gyara amma wannan barazanar ni ban ga abin da za ta yi ba wallahi ki ala ala ban san gaibu ba amma dai ni a nawa fahimta kuma mu in kin tuna mun yi shekara wajen 20 muna yaƙi na adawo da mulkin demokradiyya lokacin Abacha wasu mu sun rasu yanzu waɗanda suke dare ba su da yawa an kama mu an ɗaure mu an hana mu fita an karɓe fasfotin mu duk mun yi ne don adawo da demokradiyya amma mu inda muka yi wannan abun yanzu muna ganin wancan abin da muka yi kuma ba wai ina son wai a yi mulkin soja ba ne ba ko kaɗan ba na so amma ne idan ita demokradiyya din take aiki mutane da kansu za su fito su ce ga abin da ya kamata ai kuma an yi haka a kasashe a tarihin Afirka an yi haka a tarihin Sudan General Abud ya fito amma mutane suka fito suka kori soja a wannan lokacin amma kuma an yi lokacin da yan falagu nan suke mulkin suka lalata kasa aka fito sojan ma ba su fito ba amma mutane suka fito suka kore su sojan ba yadda suka iya sai suka fito suka rike duk an yi irin wannan a Afirka saboda haka kar a ɗauki talaka ana ta gallaza mashi ba wanda ya kula da harkarsa kuma a ce za a zauna lafiya duk wannan fitincinin da ake samu da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaron duk yana nan akan yadda ake gudanar da mulki na demokradiyya din saboda ana zalunci saboda an taimaka talaka ƙarya ko waye zo ya ƙarya ya tafi yanzu wannan shekara takwas da Najeriya ce shekara takwas ce ta ƙarya da yaudara da ta kanneci da cin amana aka yi ta yi kowa haƙeƙi to ka ci gaba da irin wannan kuma ka ce za ka zauna lafiya kuma a kiwai tattaunawa irin wannan sai kawai ai ayi demokradiyya 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 nan shi saukar da wahayi a kan mutane ne ba dabara ba ce mata dan adam ta mulki ana ganin wannan za ce to ba ta yi ba a nan Najeriya wani jirgin ba haka sauran kasashen ba haka kuma ban ce wai mulkin soja wai shi ne wato maganin wannan abu ba ko kaɗan kawai in tura ta kai bango ne sai ga an yi kawai shi ne Allah kuma ya fishe mu amma ina son shugabannin Afirkan nan su dawo su ƙara tunani a kan wannan maganganun da suke don ni dai ban ga waɗannan maganganun ba yanzu eh za ka iya kulle boda to kulle boda kwana nawa aka yi shekara nawa aka yi fasar kulle boda mutane ne su mutu ne ta Najeriya kuma duk da kulle boda ma me aka daina ba dai yan kasan bane ba ko yan waye ne za ka bari su kulle boda to su ba yan Najeriya bane ba su ka ba su ma albashin da su ko ka ba su ba ta nuna musu kuɗi ne ba komai na kuɗi ake so to sai su karɓi kuɗi su bude ma kowa ya zo ya abin da yake ni za ka yi
yawa to
don a gaban mu bana gurin ba aka tafi ake cinye kuɗin Najeriya iri an zo ana a barazana EFCC ICPC cha to dumi aka duk ba suna nan ba duk ba a kafa su ake sace ba mutane kuɗi yanzu sun kasa ma gaya mana shin shi tallafin da aka ce shin nawa ne ma ake biya ina kuɗin
kuma
su zo suna so magana wai za su yi kaza su kaza su kaza ni ban abin da ba hankali a ce
mu anan muka kawo ƙarshen shirin mu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗansa wato Julie Discretion da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
I'm not